Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum ni ne Sarfi Hashim kuma tare da Muhammad Hatib Baballar sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau ranar Laraba 10 ga watan Mayu na shekarar 2022. Cikin shirin za a ji cewa wasu al'ummomin birkici ya tsaidaita a jihar Nasarawa sun buƙaci gwamnati samar musu da tsaro don su koma yankunansu. Sai kuma shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin jaridun ƙasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Kasar Rasha ta baje kolin sojoji da makamai a fadin dandalin Red Square da ke birnin Moscow a jiya Talata domin tunawa da nasarar da ta samu kan Turawan Nazi a yakin duniya na biyu, amma biki ne da aka takaita sosai a shekarun baya saboda kuma baya a fagen daga a mamayar Ukraine da ta yi yau watanni 14 da farawa. A wani jawabi mai zafi na mintuna 10 a gaban fadar Kremlin, shugaban Rasha Vladimir Putin ya caccaki waɗanda ya kira kasashen yamma masu da'awar jagorantar duniya waɗanda suka kasance kawayen Rasha a yakin duniya shekaru 80 da suka wuce, kuma ya ce makomar ɗan adam na wani abin da ya kira mataki mai sarkakiya. Shugaban na Rasha ya ce an kaddamar da yaki na gaske akan ƙasarmu ta haihuwa. Faretin na Red Square ya kusa yin armashi da ya saba, amma babu shakka an rage shi daga yadda aka saba yin bukukuwan na ranar 9 ga watan Mayu na nasarar kawance a Turai. A maimakon jerin tankunan yaki na zamani, wani tanki samfurin 2 vintage T-34 irin na yakin duniya na biyu aka tuka a cikin dandalin. An soke shawagin burgewa na jiragen yaki da aka saba yi. Masu taimakawa alkali yanke hukunci na wata kotun tarayya da ke New York a jiya Talata sun ce an baiwa wata tsohuwar mai rubuce-rubuce na bayar da shawara a mujalla diyyar kimanin dala miliyan 5 bayan da suka cimma matsaya cewa Donald Trump ya ci mutuncinta a baɗalance shekaru 20 kafin ya zama shugaban ƙasa Amurka, sannan kuma ya ɓata mata suna ta hanyar yin watsi da haɗuwarsu a matsayin ƙarya. Masu taimakawa alkali yanke hukunci su tara da suka hada da maza 6 da mata 3 sun yi watsi da ikirarin E. Jean Carroll mai shekaru 70 yanzu cewa Trump ya yi mata fyaɗe a ɗakin saka kaya na babban kantin sayar da kayayyaki na Waldorf Goodman a New York a wani lokaci a shekarar 1996, amma sun yanke hukuncin cewa ya baɗalance ta inda suka bata kimanin dala miliyan 2 kan wannan zargin. Sun kuma amince da baiwa Carol ƙarin dala miliyan 3 saboda ikirarin da Trump ya yi akai-akai a bainar jama'a da shafukan sada zumunta cewa zargin zamba ne kawai da shaci faɗi. Trump ya soki matakin, yana mai jaddada cewa bita da kulle ne, wannan hukuncin abin kunya ne, ci gaba ne da bita da kulle da ake yi mafi girma a tarihi. Ya wallafa a dandali na sada zumunta na True Social, ya ƙara da cewa ni ban san kowa ce wannan matar ba. Abin da ya faɗa kenan game da Carol. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar China jiya Talata ta yi watsi da zargin da ake yi wa wasu jiragen ruwa na sojojin ruwa na ƙasar China cewa sun tankari wani yanki na tekun kudancin ƙasar China, inda sojojin ruwa na India da ƙasashen ASEAN da ke gudanar da atisaye. Wani kwararre mai zaman kansa a Vietnam ya ce bisa ga dukkan alamu China na amfani da mayakan ne wajen tsoratarwa da dakile atisayen sojan ruwan. A iya fahimtar mu, jiragen ruwan na kamun kifi ne da na kimiyya na ƙasar China, suna gudanar da ayyukan samar da kayayyaki da ayyukan yau da kullum a yankunan tekun da ke ƙarƙashin ikon ƙasar China, inji ma'aikatar harkokin wajen China dangane da buƙatar da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gabatar ta jin ta bakin su.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa jihar Nasarawan Najeriya, inda biyo bayan wani rikici da ya haddasa wasu al'ummomi a ƙaramar hukumar kokunan gudun hijira, yanzu sun buɗe hannayensu ga gwamnati domin neman taimako. Zainab Babaji na ɗauke da wannan rahoton.
Al'ummomin ƙauyen Tattara da sauran ƙauyukan da rikici ya shafa a ƙaramar hukumar Kokona a jihar Nasarawa sun buƙaci gwamnati ta samar musu da tsaro don komawa yankunan su don yin noma. Kusan makonni uku kenan da wani rikici tsakanin makiyaya da manoma ya sanadin rasa rayuka da ƙone-ƙonen gidaje, yayin da mutanen ƙauyukan da ke kewaye da garin Tattara suka yi gudun hijira zuwa garin Garaku, shalkwatar ƙaramar hukumar Kokona a jihar Nasarawa. Wani mai suna Musa Bala wanda ya rasa ƴan uwansa aka kuma ƙone gidaje da dama, yace jama'a na zaune ne cikin tsoro da fargaba dalilin da ya sanya kenan basu iya komawa ƙauyukan su ba, gashi kuma damuna ta kankama za su fara aikin gona.
An bukata da kukanmu shine abubuwan nan da sun faru, gwamnati ta iya taimaka ta ka abinci, amma gwamnati ba su tura jami'an tsaro zuwa waɗannan ƙauyuka kamar Tattara, Angon Barau, kama yanda da dake waye area din. Manoma na wannan yanki ba su iya koma gidajensu domin su ci gaba da ayyukan gona ba. Wannan an kone musu gidaje, gwamnati su dan samu dan little abin da zai taimake su su yi gini. Mu yi addu'a Allah ya ba mu salama.
Ardo Aliyu na ƙaramar hukumar Kokona yace sun yi zama na sasantawa kuma da yardar Allah ba za a saki samun rikici ba.
Matakin da aka dauka yanzu nan ba akan cewa gefen madoji za a samu kamar mutane goma, gefen mufila ne ma za a samu mutane goma. Komitin kenan. Ke akwai kuma yanzu mufila yanzu suna nan yanzu a wajajen. Duk filan suke wannan gefen duka mun neme su mun yi zama da su. Da yaran su da su iyayen duk mun neme su akan barna na da gangar dan shine yake ka rikici misali. Barna na da gangar mun ce duk wanda muka samu labari yayi wallahi Allah ba za mu bashi ba. Kuma su ma duk inda akwai labi su daina toshewa. Kowa ko ya yadda da haka an sa hannu kowa yace ya yafe sai aka ce to yanzu a koma a zauna gurin saboda lokaci yanzu ruwa ne a koma a zauna saboda a samu ayi noma. Inda har an bi hakan gaskiya babu wani damar da zai kara tashi a wannan gefen insha Allah.
Kwamishinan yada labarai da al'adu da yawon shakatawa na jihar Nasarawa Yakubu Muhammad Lawal yace gwamnati ta nada kwamitin da zai rika sasanta tsakanin waɗanda ke zaman doya da manja don samun zaman lafiya mai dorewa a jihar.
Gwamnati ta dauki mataki ma tun kafin wannan rikici ya zo. Mun wannan rikici na Tattara bayan mikin da muka yi a ƙarƙashin mataimakin gwamna a kan kwamiti da aka nada saboda lura da wannan harka na makiyaya da manoma. Kuma a yanzu security an deploy nasu an kai su wuraren bayan an tanada musu hanyar su koma gidajensu su ci gaba da noma. Wannan kwamiti za ta zagaya state gabaki daya, kowane ƙaramin hukuma ta sake karfafa zaman lafiya.
Duk da kokari da gwamnati ta ce tana yi wajen magance tsaro dai yankuna da dama a jihohi na fuskantar nau'uka daban-daban na tsaro kamar kashe-kashen mutane, kisan dabbobi da sanya musu guba, ƙone-ƙonen gidaje da ɓarnata amfanin gonaki da ke buƙatar agajin gaggawa da magancewa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, har yanzu da kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, yanzu dai ga hatis dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk, ya faɗa jiya Talata cewa Iran ta yi ta kashe mutane sama da goma a duk mako a bisa ƙiyasi a wannan shekara. Akalla mutane 209 ne aka kashe a ƙasar tun daga ɗaya ga watan Janairu, musamman saboda laifukan da suka shafi muggan ƙwayoyi. Sai dai wata sanarwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ta ce mai yiwuwa adadin ya zarce haka. Turk ya ce ya zuwa yanzu a cikin wannan shekarar mutane sama da goma ne ake kashewa a kowane mako a Iran, lamarin da ya sa ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suka fi aiwatar da hukuncin kisa a duniya. Daga ƙarshe, gwamnatin Canada ta ce ta ƙudura aniyar cimma burinta na karɓa aƙalla 'yan gudun hijiran Afghanistan 40,000 nan da ƙarshen shekara. 'Yan Afghanistan fiye da 36,600 ne aka sake tsugunar da su a Canada tun watan Agustan 2021, lokacin da Canada ta ba da sanarwar cewa za ta shigar da dubban 'yan Afghanistan waɗanda rayuwarsu za ta iya shiga cikin haɗari a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin Taliban. Mai magana da 'yan hukumar shige da fice, 'yan gudun hijira da kuma zama ɗan ƙasa wato IRCC ya shaidawa BOA cewa Canada tana nan akan alkawarinta da sake tsugunar da ƴan Afghanistan 40,000 nan da ƙarshen 2023 wanda ya kasance ɗaya daga cikin manyan ayyuka a duniya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a shirin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A duk lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 3:13 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hanci kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon kyamace daga nan sashin Hausa ta muryar Amurka. Yana iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon kyamace a makon jiya, inda shirin ya mai da hankali akan yadda mata suke kokarin kafa kananan kamfanoni da kuma irin kalubalolin da suke fuskanta har zuwa ga irin gudunmawar da suke bayarwa wajen karfafawa wasu matan gwiwa su tashi su nemi na kansu. Kuma mun karɓi bakoncin Dr. Husaina Yusuf Ibrahim mai kamfanin kwashe shara na Husna First Cleaning Services a jihar Kano da ke Najeriya, da kuma Hajiya Amina Jummai Gimba shugabar da Farid Center Amina jihar Niger. Kuma lokaci ya ci mana a daidai sa'idin da Dr. Husaina take cewa
na farko akwai hukumar da muke aiki da ita da ta bamu wajen da za mu rinka zuba shara idan mun kwashe shara, ko mukan kai wajen idan muka kwashe shara a gida za mu je mu ɗauka mu je mu gida. At the same time mukan ɗauki abubuwan da muke ganin suna da amfani.
To daga nan za mu tashi a yau. Doctor, wasu sai na kina bayani
kaman lebeji kalabi takabbi wani lokaci ma kafuma mu je mu kwaki tarin tunda yanzu akwai yara da suke yi suke gidaje za ki tafi sun je sun yi kankanta kuma suna sai da shi ana yin recycle da abubuwan da suke yi da mahimmanci kuma ita shara gaskiya jari ce duk abin da ka samu a shara za ka iya sarrafa shi ka samu kuɗi.
Haka Hajiya Amina?
Sun zo haka da kifi da kuma da su haka sai da suka zo muka yi ta tunanin da za mu koya musu a ayyukan takalma za su iya ɗauka. To da su na fara immediately after pandemic. Wai in ce a nemi abubuwan aiki wanda ya tsaya mini a baya yake zuwa shi ya ce. To kuma ni nauyin mu ce ne ya zama a designer outfit bane ki kula koya ma zan ce shi ne za mu ce mu ma bari mu nemi fashion da kanmu. Ni da nayi take na ga wayan suka akwai wata namace da ta bani shula ko me ne ta ba
bari mu yi abin daki-daki bari mu bi daki-daki to iyaya kike samun kayayyakin da kike hada takalma da su abubuwan da kike bukata
wanda ya zumo shi ne master trainer dina da na dauko shi ya zama mun master trainer kina aike shi ya je a ba Oja, ori biyu din nan daga Jos sai a ba. Me yasa Jos an ce abubuwa masu quality akwai a Jos. A ba kuma shi ma haka zaka samu wanda aka kera a Nigeria ko kuma wanda aka kera a kasan waje. To kin ga kina da option. To ori guda biyu din nan ne. Ko ya ci tun shi ya ce ka kanshi zai san ya aika kuɗi dan kada a aiko mishi ba abin da ba mu yi bukata ba. Eh kuma ba za a iya mai dawa ba. So a Abadan
ta ya komo kanki Dr. Husaina idan akwai matsala daya da zanje a kasashen mu masu tasowa da muke fuskanta ita ce rarrabe nau'in sharan ko kuma kasafta wannan a ce takarda ne a ware shi daban wannan a ce roba ne wancan a ce kwalba ne shi ma a ajiye shi guri guda sai a gama komai guri guda abincin da aka dafa ne duka wanda masana ilimin kimiyyar zamani suke cewa yana daga cikin dalilan da yake haifar da matsala na sauyin yanayi
hakan eh to akwai wannan kan amma gaskiya mutane yanzu sun waye duka da ba ainihin masu gida ne suke wannan abun ba sai ta nake ga miki akwai yara da ake kira kaganja sai kin fito da boda ya shiga su je su ta hannayen su duk da dai ba shi ne daidai ba su je suna dubu kula suna zazzaɓan abin da suka ga dama sauran kuma sai su bar mana mu mu ɗauka mu je mu gaba amma da zai dace din a yi mutane su rinka
kamar wata tanadi kamar a yi tanadin abin zuba shara
a rinka zuba shara kala wajen uku ko biyu wanda yake akwai shara da take lantewa da kanta akwai kuma wanda lallai sai an sarrafa ta
Hajiya Amina zan iya cewa kusan mafi girman kalubale da yawanci mutane suke fuskanta idan suka fara sana'o'i ke kin shallake shi tunda da farko dai kin samu tallafi ne na biyu banda batun kuɗi da kuma waɗanda za su taimaka wajen aiwatar da ayyukan takalmar nan wasu kalubaloli kika fuskanta a karin farko da kika fara wannan sana'a
kin ga da dai muka fara ya kame mu kasuwa in ka fara shi haka aka shigar da shi kasuwa ba a san da kai ba yana da wuya mutane su dauka a hannunka amma in suka zo suka fara gani suka ga cewa abin da suka siya yana da kyau daga ni na fara da kaina na yi kusan shekara daya abin da na kera da kaina har wa yau shi nake sawa a kafana
yana da
ina zama ma kaina da wani ke nake advert da kowa kuma ya gani a kafana sai ce daga ina kika yi to kin ga wannan da haka din muka fara shigar da shi kasuwa
haka
sai aka fara gani aka ce to amma kin ga ni da ba da wannan tactics din ba ka kai wani sabu da haka kawai ba zo a ga shi a jabuni da abu dubu daya yin wa ga abubuwan da duka hada da shi zai fi haka to kin ga da nayi misali da kaina an ga kuma cewa ni ma ina ta sawa ina amfani da shi ya ba mutane sha'awa to ina dan fara daukar wannan wani kuma kalubalen da na fuskanta shi ne ma'aikata yaran da na su da
ma'aikata kenan
eh ma'aikata na samu ma'aikata yau gobe sai ka ga sun dauke kafa
me yasa
sai ka ga wanda ake ko to ban kai ko zan ce an ci rani abu dai haka dai wani lokaci mun zo mun ci a zai ɗan matashi haka da abu kuma kun iya mun shigo gari mun dan kowa yin su ne daga can ba daga nan kawai ba
ko kuma suna zuwa ne su koya sai su tafi su je su fara nasu su ma
exactly da haka din sannan kuma wani abu in ka siyar nan din yanayin inda area din yake sai kaga ana son a siya amma babu kuɗi sai su ce to bari su siya yanzu sai ya biyo ko biya
ko kuma matsalar talauci
ga wannan sannan wannan sannan sai ga ya ka da kai
Dr. Hussein dama can kin karanci wani abu ne da ya jibinci harkar sharar ko kuma ra'ayi ne naki kamar yadda kika bayyana cewa tun kina yarinya kike sha'awar fara wannan sana'a
gaskiya ban karanta abu mamaki ma ni zani na karanta amma karanta zuwa jami'a eh amma da yake ina da sha'awar yin harkar sharar ne shiga na zama mataccen farko gaskiya da na fara kwashe harkar shara
to kamar daga wannan lokacin yaya kike cuɗanya da masana da kuma mutane wanda a wannan bangare musamman kasancewar yanzu an sa batun dumamar yanayi sauyin yanayi kan gaba kuma shara yana taka muhimmiyar rawa a wannan fanni na rayuwarmu
yau da gobe aka ce ta kiwa ka ni kaina na kan yi karatu a kai duk da dai akwai ma'aikata na da wasu sun san harkar sai dai mu tattauna mu san me ake ciki sannan akwai association da nake ciki na yanayi harkar gurɓacewar yanayi mukan je conference a kai so ba wani dogon karatu ne ke yi ba amma na san dai abin da ya kamata in sani a daidai gwagwari.
Hajiya Amina wannan tambayar taki ce. Kin ga waɗansu idan suka mata suka fara sana'a zaki ga za a fara tsangwama su ana kallon su a ce sun kauce hanya ga zaki ga kina sana'ar takalmi ko makamancin abu haka ko kuma iyali
alhamdulillah kin san ko me kai mun ba ka fadakar da mutane abin da yake ciki yake gudana ba ka san cewa wannan abin zai zama ba koyin da kai ma ɗan uwan su amin yaran su mata ko kuma a ce uwa mata haka dai especially dai abin amfani ne shine kin ga kamar na ji miki ni ma sai da na dauka kalle ina fa da kaina in aka zo ga iya bugun jirgin ce a ido na ne masu tserawa suke ni ma ina nan tsaye kin ga kuma at the end of the day ni ma na zo ga shi na amfana dai da niki mata aure ci ina da yaya ina da kusan jikoki zance dan inda mutum ya kai da shekaru haka nan ba zan so in ce ga a shi zan dauko na matsin dauko ta in ce na koya mata abin da zai tambaye ta su fadakarwa in kai ma jama'a za a dauka alhamdulillah kuma idan mutane na ta buɗewa ka zauna haka za ka da yara a gida ba wanda yake wani sana'a ba an fara tashi irin wannan rayuwa in har ka ta san abin da za ka je ka koya a nan to ya wadata da fadakar da mutane
Masu sauraro shirin ciwon yamaci ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To da haka ne kuma za mu karkare shirin ciwon yamaci na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa ne kuma ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, da bakin namu Hajiya Amina Jummai Gimba da kuma Dr. Husaina, sai Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azzu nake cewa mu ne lafiya.
To a gaida Aisha Mu'azzu yanzu kuma lokacin da Awul Garba zai kawo mana sharhin jaridan kasar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridan namu na wannan makon ne da jaridar Kamaru ke bin an da tace a dar arewa mai nisan kasar jamhuriyar Kamaru al'umma da dama suna ta tunewa domin gwada jinin su kusan ɗauke da cutar nan ta HIV wanda ake kira kanjamau yanzu dai hukumar lafiya ta kasar Kamaru ta ce ana yin wannan gwajin jinin ne ba tare da an biya ko sisin kwabo ba sai kuma jaridar Bisahir ta arewacin kasar ta Kamaru an da ita kuma ta yaya ta mana cewa tsohon shugaban kasar jamhuriyar Kamaru kuma farkon shugaban kasar Alhaji Ahmadu Ahidjo shekaru 32 kenan da rasuwarsa yana kwance a kushewarsa dake can kasar Senegal shi da mai ɗakin sa wanda har yanzu gwamnati bata bada wani lokaci na musamman wanda ta ware wa hukumance domin gudanar da makokin sa da kuma niyyar dawo da gawata Ahmadu Ahidjo kasar ta Jamhuriyar Kamaru a matsayin sa na farkon shugaban kasar sai kuma jaridar Mutasiyon an da ita kuma ta ce har yanzu dai shugaban bata kare ba a jihohin yan aware guda biyu waɗanda suke amfani da harshen ingilishi sarauniyar ingila domin masu ɗauke da makamai suna ci gaba da aikata aika-aika sannan kuma sun hana gudanar ilimi da kuma harkokin kasuwanci a jihohin guda biyu. Jaridar The Guardian Post kuma ta ce gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta tsawwala wa talakawa haraji wajen tura kuɗin da suke yi ta wayar salula a faɗin kasar ta Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Le Message an da ita ma ta tabbatar mana cewa hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka sun fara gudanar da wani zama na musamman domin sanin sanadiyar mace-mace da aka yi a wani turmutsu da ake fitowa a filin ƙwallon ƙafa na Olympic da ke can birnin Yaounde domin ganin yadda mutane guda takwas ne suka ce gagarinku sannan kuma da dama suka jikkata a wannan turmutsun. Jaridar Afrimedia kuma cewa ta yi firaministan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Dangote ya ziyarci majalisar dokokin kasar Jamhuriyar Kamaru domin yin bayani kan kasafin kuɗin shekarar 2021 zuwa 2022. Haka zalika jaridar Kalara ita kuma ta ce al'umman karkaran kasar Jamhuriyar Kamaru suna fama da rashin kyawun yanayi na hanyoyin motoci a faɗin kasar baki ɗaya musamman ma wajen gudanar da harkokin kasuwancinsu da ma yadda suke kokari matuƙa gaya suka ce sun fitar da dubu ɗansu kan jikin da suka noma domin samun kaiwa kasuwanni na yadda za su gudanar da rayuwarsu na yau da kullum. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Integration an da ita kuma sharhi ta yi kan wasan ƙwallon ƙafar da ƙasar Jamhuriyar Kamaru za ta yi tsakaninta da ƙasar Masar na cin kofin nahiyar Afirka zagaye na kusa da na ƙarshe an da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru Indomitable Lions za ta kara ne da ƙungiyar ƙwallon ƙafa na ƙasar Masar wanda ake kira Farawon. Yanzu dai ƴan ƙasar Kamaru suna ta ɗauki cewa ya cancanta dai ƙasar ta yi ƙoƙari na ganin cewa ta ɗauki wannan kofin wanda ƙasashe 24 ne suka fafata a tsakaninsu na nahiyar Afirka. Farko kenan da aka fara bulan da irin wannan wasan ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka wanda karo na 33 kenan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Mama Awal Garba kafin mu kai gashin mu na ƙarshe ga wannan sakon.
Noma mujen alli noma alladi la kiyaba
mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a cikin gona a yayi to ba za su iya ba saboda kowa yana tsoron ya tai gona a zo a kama shi a ce sai ya bada abin da bai da shi ko kuma a halbe shi.
Sauraron shirin noma tushen arziki da ke zuwa muku a duk ranar Talata a misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kuma Chadi, karfe 3 agogon GMT da Ghana. Za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Bayan nan kuma za ku iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com karkashin shirye-shirye don sake sauraron shirin noma tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
To da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Kasar Rasha ta baje kolin sojoji da makamai a fadin dandalin Red Square da ke birnin Moscow a jiya Talata domin tunawa da nasarar da ta samu kan tura Nazi a yakin duniya na biyu, amma biki ne da aka takaita sosai a shekarun baya saboda koma baya a fagen daga a mamayar Ukraine da ta yi yau watanni 14 da farawa. Masu taimakawa alkali yanke hukunci na wata kotun tarayya da ke New York a jiya Talata sun ce a baiwa wata tsohuwar mai rubuce-rubuce na bayar da shawara a mujalla biyar kimanin dala miliyan 5.
To madalla masu raro a nan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 ne ma idan Allah ya kai mu za ku zo daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kamar kodayaushe za a iya zuwa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin har ma da shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da muka kamu wannan shirin tare sai kuma Salamu Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa sai Allah ya kara hadamu. Assalamu alaikum.